Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanne. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi, sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu ziyarci duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakub Makeri. An lalata wani babban ginin Benin a birnin Gaza, inda kamfanin dillancin labaran Associated Press ko kuma AP da kuma Al Jazeera suke a wani farmaki ta sama da Isra'ila ta kai jiya Asabar, yayin da kazaman tashin hankali tsakanin Isra'ila da 'yan tawayen Falasdinu da aka faro tun shekarar 2014 ke ci gaba. Jiragen Isra'ila ne suka kai farmaki kan Gaza, kana kungiyar 'yan tawayen Hamas ta maida martani da harbin rokoki, yayin da fadar tsakanin bangarorin biyu ke shiga dare na biyar. Wani ginin Benin mai hawa 12 da ke dauke da gidajen kwana da wasu ofisoshi har da na kafafen yada labarai. Wani makami mai linzami na Isra'ila ya rusa ginin bayan mai ginin ya amsa wani kashedi ta waya daga sojojin Isra'ila sa'a guda kafin harin. Ma'aikatan kamfanin dillancin labarai AP da wasu da ke cikin ginin sun fice daga ciki, amma Al Jazeera ta ci gaba da yada labarai yayin da farmaki ta sama ke rusa ginin. A hali da ake ciki, a jiya Asabar shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana matukar damuwarsa ga Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu game da tashin hankali a Isra'ila da Gaza. Yana mai fada wa shugaban Falasdinu Mahmud Abbas cewa Hamas ta daina harba rukuki. Shugaban ya riga ya tattauna da Netanyahu a ranar Laraba, amma wannan ne karin farko da ya hira ta waya da shugaban na Falasdinu tun lokacin da ya dauki ragaban mulki a fadar White House a watan Janairu. Biden ya jaddada wa Abbas cewa dole ne Hamas ta daina harba rokoki akan Isra'ila, kana ya nanata wa Netanyahu cikakken goyon bayansa ga cewa Isra'ila tana da 'yancin kare kanta daga waɗannan hare-hare daga kungiyar 'yan bindigan da wasu kungiyoyin ta'addanci ke yi a Gaza, a cewar wata sanarwa ta daban da hukumar zartarwar Amurka ta fitar. Shugaban ya kuma yi Allah wadai akan hare-hare babu kakkautawa akan birane da dama a fadin Isra'ila, a cewar sadarwar. Tunda wannan sabon rikicin ya barke tsakanin kasar Yahudawa da kungiyoyin Falasdinu a zirin Gaza a ranar Litinin, sama da mutane 150 wanda galibi Falasdinawa ne aka kashe. Biranen Taipei da New Taipei a Taiwan suna kan matakin gargadi na uku, wanda mataki ɗaya ne ya rage kafin dokar kulle ta fara aiki, biyo bayan karuwar samun waɗanda suka kamu da cutar coronavirus har 180. Sabbin kamuwa da cutar sun kawo yawan mutanen Taiwan masu coronavirus zuwa kasa da 1,500. Matakin gargadi na ukun na bukatar tilasta saka takunkumin fuska tare da rage girman tarukan jama'a. An yaba wa Taiwan a matsayin wadda ta sami nasarar annobar saboda bata sami sabbin kamuwa da cutar a cikin watanni. Ma'aikatar kiwon lafiyar India ta faɗa a jiya Asabar cewa an samu sabbin kamuwa da cutar har 326,098 waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 a cikin awanni 24 da suka gabata, da kuma mutane 3,890 ne suka mutu sanadiyar coronavirus. Kasar Amurka ce kadai ta samu mafi yawan waɗanda suka kamu da coronavirus fiye da India. A cewar cibiyar da ke bin diddigin coronavirus ta John Hopkins, Amurka na da sabbin kamuwa da cutar 32,900, yayin da India ke da 24,300. Jami'an kiwon lafiyar jama'a duk da haka sun yi imanin cewa ba dukkan masu cutar aka kirga a India ba. cibiyar John Hopkins ta bada rahoton kididdigar waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya da yawansu ya kai miliyan 161 da 927 da 626. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dubban masu zanga-zanga sun yi tattaki a kan tituna a birane da dama a Turai a jiya Asabar da ma wasu sassa a faɗin duniya domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a rikicinta da Isra'ila. A birnin Paris, 'yan sanda sun yi amfani da barkonun tsohuwa da ruwan zafi suka tarwatsa wani taron gangami na goyon bayan Falasɗinawan duk da haramci da hukumomi suka sanya domin jin tsoron samun wani sabon rikici a lokacin da ake fama da wannan ƙazamin tashin hankali tsakanin Isra'ila da Hamas. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce kimanin mutane 2,500 zuwa 3,500 ne suka taru a unguwar Babs mai yawan bakin haure a arewacin babban birnin. Alhali waɗanda suka shirya taron suna ikirarin mutum 5,000 ne suka halarci taron da aka jibge jami'an tsaro da yawansu ya kai 4,200. A ƙarshe, ƙasar Habasha ta kuma jinkirta babban zaɓenta bayan da wasu jami'un adawa suka ce ba za su shiga zaɓen ba. Kanin yakin da ake gwabzawa a yankin Tigiri na ƙasar na nufin ba za a gudanar da zaɓe a wurin ba, lamarin da ke kawo cikas ga yunkurin Prime Minister Abiy Ahmed na raba madafun iko. Shugaban hukumar zaɓen ƙasar Birtukan Mideksa ya faɗa a wata ganawa a jiya Asabar da wakilan jam'iyyun siyasa cewa za a dakatar da zaben ranar 5 ga watan Yuni a kasar mafi yawan al'umma ta biyu a Afirka. Yana mai nuni da cewa akwai buƙatar kammala buga takardun zaɓe da horar da jami'ai da kuma shirya bayanan zaɓen. Hukumar zaɓen ta ce za a jinkirta zaɓen zuwa makonni 2 ko kuma 3.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole, shirin da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin namu na yau dai ya zagaya ne kasuwan Abatuwa da ke karamar hukumar Agege a jihar Lagos. Ita dai wannan kasuwa ta Abatuwa za a iya cewa ita ce mafi girma inda ake hada-hadar dabbobi da kuma yankawa a fadin tarayyar Najeriya, wasu ma sun ce hadda nahiyar Afirka, inda a birnin Lagos kadai mai mutane kusan miliyan 20 a duk rana ake yanka dabbobin da ake kaiwa kasuwanni daban-daban da ke fadin jihar. Ko dai muna tare ne da ɗaya daga cikin shugabannin wannan kasuwa wanda kuma za ku ji sunansa daga bakinsa, inda zai bamu tarihin wannan kasuwa da kuma abubuwan da ake sayarwa a ciki.
Jama'a assalamu alaikum, ni ne Alhaji Ado Garba, chairman international butcher Bucci Kano Tinki Kowa Abashi. Na farko ina miƙa gaisuwa ta da shugabannin ƙasar Najeriya, na biyu kuma ina gaida ainihin mutanenmu na Abatuwa, bangaren Fulani da bangaren mahauta, muna da shugabanni masu azarci. Farkon wani gaba ta Abatuwa, farko da a sati guda mota hudu ake saukewa, amma wani lokaci da ya zo aka taso a fafa ta dawo nan Agege Abatuwa ake sauke mota kamar 50 zuwa sauke mota 70 zuwa 100 haka, sai kuma dan abin da ya sauwaka. Saboda haka alhamdulillah zaman mu da muke a cikin Abatuwa yanzu mun samu zaman lafiya. Farko jar wuce mu kana dole ganin nan Abatuwa, Allah ne ya kawo mu Abatuwa harkar saniya ce, daga bangaren Fulani zuwa bangaren masu kara da bangaren mahauta gaba ɗaya Shanu, wanda ya sa duk wanda ya gani saniya Allah ya sa mata albarka, wanda kan misiyanta zuwa mai sayarwa zuwa mai tokari zuwa mai fida zuwa mai sara zuwa mai sayar da nama a cikin kasuwa. Mun samu lokacin da muka samu lokacin da Allah ya kawo mu yanzu wanda muke ciki yanzu, za ka yanka sa ko taɓa shi ma ba za ka yi, mai maka fiɗa daban, mai maka tokari daban, mai ma sara daban, mai kima nama kasuwa daban, mai sama nama ma kasuwa zaune kake daban yake. Saboda haka sai mu ce alhamdulillahi, mun gode Allah da Allah ya kawo wani lokaci sauƙin da Allah ya kawo mana yanzu, kuma na farko wa bi a bismillah cikin abutuwan mu muna so gwamnatin Lagos ta duka kasuwancin da muke ta samu ido a kansa Allah ya dauka mu jama'an mu su dawo dan jama'a da yawa sun bar abutuwa
to ko akwai wasu nau'in dabbobi ne da ake kawo wannan kasuwa
akwai abubuwan da ake kawo kaman ana kawo mana awaki yanzu an kawo kaji an kawo agwagi an kawo tabaru a kasari babu abin da ba a kawo ainihin nan inda abubuwan da ya shafi arewa kullum za mu shirkin kaman miliyan 100 a wannan kasuwa a kista waki da kade ainihin abubuwan da ake saiwa zuwa shan zuwa 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 ya yi fita insha Allah kuma na kasuwa cikin miliyan 200 insha Allah
to ko shugaba zai gaya mana yawan mutane da ke cin gajiyar wannan kasuwa ta abatuwa
ita abatuwa ta zama ainihin jiha ba za a ce su ce ba don wani kowane ɗan su ke cikin abatuwa nan daga ainihin Bahaushe zuwa Fulani zuwa Berebe zuwa Inyamuri zuwa Kare-Kare zuwa Bare-Bare zuwa Shosho wani da su dai duk wani yare da shi a cikin abatuwa saboda haka aikin sa ba za a ce a ce miliyoyi ba dai a ce dubu kaza mun sai da ce miliyan kaza a cikin abatuwa jama'a kenan ni ina kisa wani ce sai miliyan kaman mutum miliyan biyar a cikin abatuwa
to sanin kowa ne dai idan aka ce kasuwa ba za a rasa kasuwa da ƴan rigingimu nan da can ba to ko wani mataki shugabanni ke dauka na magance irin wayannan rigingimu idan ya taso tsakanin mai sayar da sayarwa
alhamdulillah mun aje ainihin komiti muka aje dattawa masu adalci masu ta abubuwa a cikin kasuwan wanda abin da zai ka ga gwamnati ma sai ta abin Allah ya gyara ma za a gyara kamar yasa kamar ga gwamnati ma an gyara abin kan hukuma a jere kuma soja kuma ɗansa jami'in Allah da mai sirrin abin a gida a ga abu ya fi kai ƙarfin mu ne to sai mu kai ga hukuma amma dai in Allah da abu ne fi ƙarfin mu ba za mu tsaya mu saita abin a gida mu gane bakin zare na farko ina za mu sa roƙon Allah Allah ya taimaka mana Allah ya dawo mana jama'ar da suka tafi su dawo mana ninkin ba ninkin su Allah ya dawo mana su na biyu kuma zaga wani kasuwanci namu Allah ya sa mana albarka cikin al'amarin na uku kuma ina roƙon Allah da jama'an mu gaba ɗaya mu tada addu'a ta addu'a ji duk wani miniti idan muka tada addu'a muka sa gaba Allah zai mana maganin abu amma na farko ina roƙon Allah ya zauna da mu lafiya ko ba mu zama lafiya mun yi rashi Alai Umar Galadima Allah ya gafarta masa lokacin da yana mun da zai kawai ba mu shawara ya za a yi ya za a yi to duk da haka dai akwai wanda ba a rasa ba domin an ce na Allah baya karewa amma shi muna yin addu'a Allah can tafi nan ala kullu hali mun zauna sai mun tana shi kuma sai an masa addu'a akan an kawar da suke tasowa dai ta zai sita abu yace wani kai kai hakuri ko zan zama kowa lafiya zaman lafiya ba abin da yafi shi dadi duk abin za mu samu zaman lafiya shirme ne amma Allah ya take ba samu zaman lafiya ko za mu samu abin Allah ya samu albarka zaman kowa lafiya
to a waje ɗaya kuma ga wani daga cikin masu hada-hada a wannan kasuwa shi ma zai bayyana sunansa da kuma abin da yake a wannan kasuwa
Zakariyahu Alhaji Ado abin da muke ta mayan kashanu ce kuma abubuwa da yawa wa'anda suke mawata bajin daɗin da suke ko ba kawai amma kuma mawata da yawa suna yawan kuka akan abubuwan wasu ba sa jin daɗi wasu kuma ga da mai da harkar bawa haka take sai dai hakuri su aikin saniyar haka da sauransu ba sa jin jituwa akan ta sosai haka saboda matsaloli wa'ansu an san komai wani abu wani a cikin al'amuran ko ba haka ba
to kowa dai ya ji an yi batun dabbobi ya san cewa ana kawo dabbobin nan ne daga arewacin Najeriya wasu ma an ce har daga kasashen ƙetare kuma ba za a taɓa kawo su ba sai an yi amfani da hanyoyin sufuri to ina tare da ɗaya daga cikin shugabannin masu ɓangaren sufuri na dabbobi daga arewa zuwa nan Lagos inda ake kawo wannan dabbobi kuma zai gabatar da sunansa da kuma ayyukan da wannan kamfani nasu yake yi na samar da dabbobi a wannan kasuwa ta abatuwa
sunana Alhaji Sa'adu Yusuf dan dare gulma ni mutumin kebi ne ni ne manajan director na wannan kamfanin mai kula da zirga-zirga kawo shanu a nan yammacin Najeriya wato Lagos ina da chairman sunan shi Alhaji Haya Dabi mutumin jigawa ne sai ga kamfanin mu daga cikin abatuwa wanda Ministry of Agriculture ta Lagos ta ba mu shine kula da shigowar shanu da ake kawo daga sassa daban-daban na ƙasar Najeriya da kuma Afirka a samu tabbacin cewa an kawo su kuma an sauke su lahiya lau kuma an sama ma masu motocin da suke zuwa da shanun nan wurin da za su faka motocin su su wanke su share.
To kamar da aka sani dai kwanakin baya kuma ce har yanzu akwai matakai da gwamnatocin jihohi ke dauka game alaka da cutar nan ta corona da rage zirga-zirga da kuma killace mutane. Koya wannan lamari ya shafi yan kasuwan abatuwa?
Gaskiya an samu ragi kusan kashi 40 ko 50 cikin 100 wanda wasu mutane suna gudun tahowa saboda cutar da aka ce akwai, wasu kuma suna gudun taho shigowa mu especially kamar makwabtan mu irin su Niger, Chad da Kamaru suna gudun tahowa saboda exchange rate da aka samu faduwar sa, wanda in ka so kaya daga can ka zo nan ka canza shi zuwa naira zaka san canza zuwa saifa to zaka fadi. To yasa mahiyon kasashen makwabta ƙetare sun daina shigowa ba kamar da ba. Duk matakin da kasar Lagos, jihar Lagos ta sanya akan cutar corona, gaskiya mutanen mu sun ba da goyon baya 100% akan bin wannan ka'idodin. Sai dai ba a kasara ba akwai zaka samu waɗansu suke baki ne da shigowa garin. Don yadda cutar corona ta yi tasiri a Lagos da sauran sassan Najeriya ba ta yi tasiri a jihohin arewa ba. Wanda yake mutanen da suke harkokin yau da kullum masu shigowa da fita ne suna kawowa, wasu inda suke hitowa ma ba su da waɗannan dokokin, wanda koda suna da su to ba su yi ƙarfi irin na Lagos ba. Amma daga gate ɗinmu mun kafa waɗannan dokokin kuma mutane sun bi su ba samu matsala ba.
To masu haro a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin sauran 'yan kasuwa da kuka ji muryoyinsu da kuma dokacin masu saye da sayarwa a wannan kasuwa ta Abatuwa da ke karamar hukumar Agege da ke birnin Lagos. Naku Babangida Jibrin ke cewa a huta lafiya sai wani makon.
Jama'a kada a sha'afa, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga nasihar Lahadi.
A cikin shirinmu na nasihar Lahadi a yau za mu karanta littafin Yohana Sura 8 aya 32. Yohana Sura 8 aya 32 na cewa za ku san gaskiya, gaskiya kuwa za ta yaddar da ku. Yau duniya da muke ciki tana cike da ƙarya, cike da yaudara, cike da tsegumi, cike da mugunta. A matsayinmu ya Allah, abinda Allah yake bukata a gare mu shi ne mu zama mutane masu sanin gaskiya, mu aikata gaskiya, mu fada gaskiya, mu kimanta gaskiya, mu koyi bayan gaskiya, mu darajanta gaskiya, domin gaskiya ne kadai za ta yantar da mu. Inda ake samun ƙarya, ƙarya takan kawo damuwa da bakin ciki. Inda ake samun yaudara, yaudara takan kawo koma baya da kuma rashin jituwa. Amma idan mutane za su yi wa kansu gaskiya, suna fadawa juna gaskiya, suna kaunaci juna cikin gaskiya, suna taimakawa juna cikin gaskiya, suna aikata gaskiya cikin duk abin da ya shafi rayuwa, to Bible ya ce wannan gaskiya za ta yaddar da mu. Fata na da addu'a na shi ne a wannan mako, jama'ar Allah a duk inda suke za su rungume gaskiya, su fada gaskiya, su aikata gaskiya, domin gaskiya ta yaddar da mu. Allah muna roƙonka ka taimake mu don mu zama mutane masu fadin gaskiya, masu aikata gaskiya, masu nuna gaskiya, masu kare gaskiya, masu goyon bayan gaskiya. Ka raba mu da halin yaudara da ƙarya domin rayuwarmu ta zama rayuwa mai daɗi. Ka kuma yantar da mu daga duk shiri na shaitan. Albarkacin sunan Yesu Kristi mai shaitanmu. Amin.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan rigakafi. Ganin cewa hukumar lafiya ta duniya ta ware ranar 24 zuwa 30 ga watan Afrilu na kowace shekara a matsayin satin rigakafi na duniya, an ware ranakun ne ko kuma satin ne don karfafawa mutane gwiwa game da alluran rigakafi don kariya daga cutuka. Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cutuka a tsakanin al'umma. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki a shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya da ke Abuja. Likita, barka da wannan lokaci. To likita, masu sauraron mu za su so ma su ji ƙarin bayani akan wato rigakafi.
Rigakafi wata hanya ce da ake bi yadda za a sa jikin ɗan adam ya samu kamar a ce wata masaniya akan ƙwayoyin cututtuka, yadda ko da nan gaba zai haɗu da wannan ƙwayoyin cututtuka sai jikin ya rufe jikin ta yaƙi wannan cuta. Kuma ana yin shi ta hanya da dama. Akwai rigakafin da ana iya ɗaukar ita ƙwayar cutar ce abinda ke kawo cutar, sai a kashe ta sai a sa ta a cikin jikin mutum. Sai kasance cewa ba za ta yi mutum illa ba, amma jikin mutum zai gane ta nan gaba. Kuma idan ya haɗu da irin wannan ƙwayar cutar ko da mai ran kenan wanda za ta iya kawo ciwo, sai da rufuwar jikin shi ta fito da sinadaran da za su yaƙi cutar kafin cutar ta samu shiga ta yi illa cikin jikin mutum. Akwai wanda kuma wani ɓangare ne na ƙwayar cutar ake ɗauka sai a sa shi a jikin mutum in sai ya kawo irin wannan abin da ake bukata. Sannan kuma akwai ɓangaren wanda shi kuma da ɗakin bincike ake ɗauka sai a duba a haɗa sinadarin da ya yi kama da wancan ƙwayar cuta sai a sa shi a jikin ɗan adam, sai jikin ɗan adam ya ɗauki sinadarai wanda za su zama kariya idan ya haɗu da wannan ƙwayar cuta. Sai kuma na baya-bayan nan da aka yi na kimiyya a wato ta irin kamar misali a jurar corona da ake cewa yadda ake ta hanyar wato genetic study da ake a turanci.
Na'am, to likita, menene ma mahimmancin yin rigakafi?
Kamar yadda aka ce rigakafi ya ce magani, to mahimmancin shi kenan ya kasance idan ƙwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin ɗan adam, ya kasance ba sabon abu ba ne. Jikin ɗan adam ɗin zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam ɗin.
Shin kamar wasu cututtuka ne ake iya yin rigakafin su?
To cututtukan suna da yawa. Za mu ba da misali waɗanda mu a nan ƙasashenmu kamar a Najeriya misali ake yi. In ji akodin da ake yi tun daga haihuwar yaro, bayan an haife shi ana yin rigakafi na farko da ake bayarwa na cutar tarin fuka, da kuma na shan inna, da kuma na ƙwayar hepatitis wato wanda ke kawo ciwon hanta. Wannan su ne abin da ake fara bayarwa bayan haihuwa. Sannan bayan kamar sati hudu da abin da ya kama haka, akwai wasu ƙwayoyin cutar irin misali masu kawo gudawa wato irin su rotavirus, akwai irin su sarki haƙora, su shan inna ɗin, su tarin shika wato whooping cough. To da dai abubuwa da dama irin su yellow fever, sai kwanan nan kuma ga shi ana maganar malaria da sauransu. Akwai waɗanda aka yi amfani da su can a baya kamar ciwon agana, wanda yanzu wanda ka gani da alamun ya taɓa ciwon agana aƙalla ya haura shekara 50, saboda ba a samun ta yanzu, an yaƙe ta kuma yaƙin an samu nasarar shi ne ta allurar rigakafin.
Ko me yasa aka ware waɗannan ranakun, har aka ware su don kawai a ce wannan rana ranar rigakafi ne na duniya?
Abu ne mai mahimmanci, saboda wayar da kan al'umma ta duniya akan irin gudunmawar da rigakafin nan ta bayar a da da kuma take bayarwa a yanzu da kuma ake ganin abin da nan gaba rigakafi zai bayar a wurin harkar gudanar da harkokin lafiya. Kamar Najeriya da na ba da misali, ba za a manta cewa ta hanyar rigakafi Allah ya taimaka an kau da cutar agana ba, wato smallpox kenan da Turanci. Sannan kuma duk wanda ya san misali cututtuka irin su kyanda, wanda wasu wani bangaren na Najeriya misali ake kiran ta sharatuwa da sauransu bakon dauro da sunayenta, wanda ya san ta yadda da ciwon nan yake kamar shekara 20 zuwa 30 baya, cuta ce mai tsananin gaske. Amma yanzu an samu saukinta, ko da yaro ya samu cutar nan yanzu da wahala ka ga an samu irin waccan matsananciyar cuta. Saboda haka abu ne na faɗakar da mutane irin gudunmawar da alluran rigakafin nan suka bayar a da da kuma suke bayarwa a yanzu da kuma abin da ake hangen za su iya bayarwa a nan gaba. Sai kasance ke na an yi wa al'umma hoɓɓasa na ganin cewar wannan alluran rigakafi da ake yi sun samu karɓuwa, sannan kuma mahukunta ba da ƙarfin gwiwa wajen ba da abin da kamata na yin bincike da tabbatar da cewa an samu rigakafi na wasu cututtuka da dama.
To idan dai har za a iya rigakafin cututtuka, me yasa ma kowace cuta ba za a mata rigakafi ba ta a daina ciwo?
To akwai abubuwa da dama da ake lura kafin misali yin allurar rigakafin cuta. Na ɗaya, ana duba ita cutar nan menene tasirinta akan ɗan adam, rayuwar shi, cuta ce da za ta iya kita, cuta ce da za ta iya lalata wata koda ko wani bangare,
wato barazanarta ga dan adam ke,
barazanarta ga dan adam,
sannan
kuma yawan ta ga al'umma, sannan kuma ta yaya ake yada ta. Saboda akwai cututtukan da kin ga ai ba za ana daukar su ta kwayoyin cuta ba ne, misali irin waɗannan kin ga kenan ba maganar ake rigakafi misali. Amma waɗanda aka ga cewar suna da tasiri a al'umma sosai kuma masu yaduwa ne cikin al'umma, sun ga kenan su ne za a iya zuba sa ƙarfi da ƙarfe wurin samun yadda za a yi allurar rigakafin nan a hana yaduwar su cikin al'umma, kuma a rage tasirinsu a kan rayuwar ɗan adam gaba ɗaya.
Na'am. To likita, idan muka dawo nan gida ma Najeriya, za ka ga mutane kan gujewa karɓar rigakafi, wani kira za ka yi wa jama'a game da haka?
Akwai dalilai da yasa da mutane ke gujewa karɓar alluran rigakafin nan. Idan har Allah ya sa har karkace misali wurin gudanar da alluran rigakafin, kuma kana hira da mutane za ka ga maganganu ne da yawa. Amma abin mafi tasiri shi ne rashin yadda. Akwai matuƙar rashin yadda tsakanin masu shugabanci da waɗanda ake shugabanta. Ba zan manta ba lokacin da muna yara, ai kawai mutum ɗaya za a sa ya zaga da ya ce sarki ya gaishe ku, ya kuma ya gaishe ku, duk mai ɗaya kawo shi za a yi allurar rigakafi. A wannan lokaci ba wani wanda yake da wani taba ba da an yi, za ka ga iyaye duk suna kai ‘ya’yansu ana yi musu. Saboda a wannan lokacin akwai yadda da girmamawa tsakanin waɗanda ake mulka da masu mulki. Wannan yana daga cikin gaskiya babban matsalar da aka samu da ya sa yau babu yadda. Har waɗanda ake mulka suna ganin cewa masu mulkinsu za su iya sai da su, za su iya sa a ba su abin da zai iya cutar da su. Sannan abu na biyu da buƙatar a ce kamar ƙasashe irin namu, da yawan mu a ce mu ma za mu iya yi wa kanmu waɗannan allurai inda ba sai an shigo da su daga wasu wurare ba, aƙalla ce muna da wasu da za mu iya yi wa kanmu. To idan mu muke yi, inda zai ɗan rage zargi da ake samu. Sannan kuma akwai abubuwan da ake a baya wanda ya kawo fatanci a harkar lafiya. To wannan yana daga cikin shi ma abin da sa ake dan samun matsaloli wurin yadda da allurar rigakafin. Saboda ka abubuwa ne da dama da sa ake samu wannan. Amma dai wannan ba zai kauce maganar ta gaskiya cewar allurar nan suna da tarihi da ake bukata ba, wanda suke taimakawa wurin yaƙar cututtuka da kuma samun sauƙin cututtukan nan da ake yi ba.
Ta masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka, kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. a madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato.
Dr. Musa Tahir.
Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar muke mana fatan mu kasance lafiya. A tana cewa rigakafi ya fi magani. Mu huta lafiya.
Sauraro baki daya da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma anjima da Hansi za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.